إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لحدي ومشا بك ومشا تقص دوة رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم يكرأ دبولة أليه دولة تلاتين دا ترى إن شاء الله تعالى زامو تشغب دا كراتو كمريد دا أكسابة أولنا وتامي البركة وتا رمضان منا كراتو أولنا مسلاتي كم أن الجامعة تجهر قمبي منا بودياغ الله سبحانه وتعالى ديبامو إيكم حدوا دومين تشغب دا كراتو تكل تافم الله القرآن من جلمة منا كراتو سورة يونس من تسعى آية 21 kamu tashi ayata 22 a surati Yunus insha Allah kafin a shiga cikin karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce batun addu'an da ake yi wajen bude baki kamar haka zahaba dhama'u wa tallat al'uruq wa sabata al'ajru insha Allah yace kaman a yawanci ana cewa ana karanta ta ne kafin a ci wani abu lokacin iftar amma in an duba ma'anan hadisin za a ga cewa yana nuna kaman sai an ci wani abu ko an gabato da bude baki za a yi yawanci addu'o'i da ake yi ana addu'o'i mutun ya roki dukkan alkhairan da yake so dab da bude baki kafin yayi wannan addu'a ko a yi ta lokacin an fara bude baki ko kafin ayi bude baki ko ana tsakiyar yi duyayi ko wanne aka yi yayi insha Allah ma'ananta duka zai iya dauka duk da ma'ananta ya nuna an riga an yi bude bakin da sauransu amma ba wani matsala insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace da fatan yayi fatan alkhairi yace shin mutum zai iya daukan alqur'ani ya bude yana karantawa yayin da yake tahajjud sashi malamai suka ce ya halatta zai iya bude alqur'ani yana karantawa in yana sallan nafila ko tahajjud ya sake tambaya ta biyu kuma sannan idan mutum yana bin liman zai iya bude alqur'ani yana dubawa a yayin da liman yake karantawa a sallan tahajjud duka malamai suka ce ya halatta za a iya yi wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace ya fatan alkhairi yace tambayar sa ita ce ina hukuncin cin bashin waya sannan in mutum ya mutu za a tambaye shi duk da su ma suna janye masa kudi wani lokaci ba mu gane cin bashin waya din da yake nufi ba sai in yayi bayani sosai kafin a san menene wallahu a'lam wannan kuma yace bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace ya kasance yana sauraron karatun na kasance ina sauraron karatun ka kullum inda ina lafiya kuma ina jin dadin karatun sosai dan Allah mallam ina so kamin karin bayani a game da bikin maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ranar naji kai magana akan mutane suna cewa akan mutane suna yin birthday kuma suna sukar maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam don Allah madan ka taimaka ka amsa ni mun fadi wannan tabbas cewa sai ka ji mutane suna cewa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam bid'a ne amma suna yin birthday ba wai muna nufin cewa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta sharanta bane yau babu inda sahabbai tun daga Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu inda suka taru suna maulidi irin yanda ake yi nan babu ba a samu ba annan dukansu basu yi ba, sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wa kansa ba, ba samu nassi wanda ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ana wani liyafa saboda ranan da aka haife shi take wayo ba. Abinda muke nufi lokacin da muka yi magana shine, idan har shi fiyayyen halitta in dai ba a samu a shari'a an yi ba, ya tabbata cewa bid'a ne ga mutane su yi, to ina ga kuma mutum har wani wanda ba a ma san waye ba zai zo ya ce yana murnar ranar haihuwar sa, shine abinda muke nufi a wannan lokaci. Wallahu a'lam. Wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce, a ja hankalin iyayenmu akan fifita karatun boko akan na addini. Mana ana biya min kusan naira 10,000 kuɗin makaranta, amma islamiyya naira 500 wata rana sai an kore ni, kuma ko da laifi na yi a gida sai a ce hukunci na shine an dakatar da ni zuwa islamiyya, amma ko da me na yi ba za a hana ni zuwa boko ba. Wala a ja hankalin iyayenmu, wassalam. Tabbas yawanci haka ne a boko. Bal tu'thiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kuma hayatad dunya ma a bokon fa sai yadda Allah ya ga dama ne, yau hange ne kawai da hasashe. Nawa ne suka rasu sun gama service a hanyar dawowa, Allah ya kai rayuwarsu. Amma ka in ba su yi aikin alkhairi ba, degree su dai shi kam ya riga ya kare. Jami'a ta ba su takarda cewa sun gama digiri, amma Allah ya ɗau rayuwarsu. To don haka yin karatu na kowane irin ɓangare wanda babu saƙon Allah ciki ya halatta mutum ya yi, amma ba wai ya fifita shi akan addini ko ya fifita shi akan karatun addini. Kullum mutum ya san cewa addininsa shi ne farko, yana hidima ne wa addinin musulunci. Abin da zai biyo baya kuma wannan ya zama riban ƙafa ne. Amma yawanci ana kuskure gaskiya, kamar yadda ya faɗa ne, islamiyya sai ka ga naira kaza ne kuɗin makaranta, amma ba a biya wa yara, amma za ka ji dubbai da yawa ana biya wa makarantun boko. Wannan ya kamata a lura da shi sosai. Karantar da addini wajibi ne ga yaya, kuma karanta addini wajibi ne ga kowa. Mutum ya fahimci addininsa alal aƙalla abin da ya zama wajibi, ko da ba sai ya tara ilimi ba, abin da ya zama wajibi na sanin ibada. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama ya ce, tambayarsa ita ce, ya ce shi tun yana jariri mahaifiyarsa ta rasu, ta bar amanarsa a gurin yayarta, wato ummarsa kenan, cewa ta kula da shi har ya girma. Ya ce ta kula da shi har ya girma. To yanzu haka ya samu wata yarinya da suke matukar son juna a tsakaninsu, har mahaifinsa, ma'ana babansa, ya ce ya amince su yi aure, amma ita umman tasa, wato wacce ta rene shi, ta ki amincewa da auren, saboda rikici da ya taba hada su na auren da yayansa yayi a dangin yarinyar bai yi kyau ba, wanda har ya kai ga zuwa kotu. Shin malam zai iya tsallake maganar wannan umma tasa, tunda suna son juna kuma mahaifinsa ya yi amince? Bai dace ba. Ai, ita mahaifiyarka ne, kai ka ce tun kana jariri mahaifiyarka ta rasu, da ta rasu sai wannan baiwar Allah ummanta ka ta watsar da kai, da watakila baka zama mutum sosai ba. Saboda haka yanzu ta zama matsayin mahaifiyarka, ta rene ka, ta zama mahaifiyarka, sannan ka faɗi dalili, da a ce ma ba a san wani dalili ba ne, amma ka faɗi dalili da take da shi, ta ce wani rikici da ya faru dalilin yayanka ya auri wannan dangin. Akwai yanda in dai har aka samu, watakila tana da gaskiya, watakila ta fahimci cewa wannan dangin suna da matsala a ɓangarori daban-daban, kaga ka haƙura shi ya fi alkhairi akan wannan yarinyar. Saboda wannan ita ma mahaifiyarka ce, kai tsaye, ko da mahaifiyarka tana raye, ita yar mahaifiyarka ce, don haka mahaifiyarka ce, balle ma ita ta rene ka, kuma ta kafa hujja da irin rikici. Watakila akwai wasu abubuwa da yawa da kai ba za ka iya sani ba, amma ita ta sani, kuma zuriya na so take yi. Don haka in za ku yi aure, in dai har kun gane matsala kafin aure, gaskiya ku nisanci abu. In da baka gane ba ne, sai bayan an yi aure wani abu ya bayyana, in abu ya taho ga taba addini a aure ba su sauki akai cewa in zai yi a gyara a zauna akan addini bismillah in ba za a zauna akan addini ba to akwai matsala to in bayan an yi aure ne wannan abun ya faru to kaga bai dace ba kaga za a zo kuma ana ta shiga wani hali da ma amma kafin a yi aure aka gane akwai matsala to sai a yi addu'an alheri ita ma watakila za ta samu wanda ya dace da ita kai ma za ka samu wanda ya dace da kai in dai wannan umman taka wata yadda ba wallahu a'lam wannan bayan ya yi sallama yace shin malam liman ne alwalarsa ta warware sai ya fita ya bar ku ba tare da ya ja kowa ba to shin ya halatta mutum ya tura kansa ya karanta wa mutane sallah abuna ya karasa wa mutane sallah ko sai an tura shi ko kuma sai in liman ne ya ja shi a ya halatta mutum zai iya gabata to idan liman bai ja kowa ba wanda suke bayan liman a wani watakila ko na'ibi ne ko kuma wani wanda ya cancanta amma ba ya ja kansa kawai don fadin rai ko girman kai ko kuma yana sha'awan yayi limanci alhali bai cancanta ba in dai wanda ya san cewa ya dace ne wannan ba in yayi haka ba wai yayi wani laifi bane ko kuma ya gabatar da kansa ba ya halatta kuma yayi haka wallahu a'lam tunda liman bai ja kowa ba wannan bayan yayi sallama shi ma da fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce shi yana kasuwanci da kanin mahaifinsa tun yana dan shekara 19 tun ba ma yin lissafi yace tun ba sa yin lissafi su raba har ya kai ga duk shekara ana yin lissafi sai mu raba uku shi daya shago daya ni daya muna samun riba sosai to amma ni duk wani abu da zan kashe ko abinci ko dinki ko sadaka ko taimakawa iyaye ina yi kuma ya sani bai taba min magana ba saboda ya san ina rike da shagon sosai kuma ban taba rage riban da muka samu ba ko nawa ne to malam me yake hukuncin irin wannan zama da muke yi wannan zama ne na amincewa don haka sai ka ƙara amincewa da kiyaye amana in ka tabbata dinki da cin abinci da ihsani da kake wa iyaye bisa ka'ida ne daidai gwargwadon yanda ya dace lura da haka ya amince da kai sai ka cigaba da yi daidai gwargwadon yanda ya dace ba tare da almubazzaranci kai abun da yafi karfin abun da ya dace ayi ba haka sai kai abun da ya kamata ka kuma cigaba da kiyaye amana kuma ka ce baka rage riba ko kadan haka sai ka kara dagewa akan wannan kar ka rage riba ko kadan da aka abun nan matukar mutane akan sharadin su ne suka daidaita don haka kuna kan sharadin ku ne ya sani kuma ya barka babu lafi cikin wannan insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yayi abuna fatan alkhairi yace tambayarsa ita ce game da sahur yace ba ma samu mu fara sahur da wuri idan mun fara kuma ba ma gama shi sai lokaci yayi shin ya halatta idan lokacin yayi mu bar cin abincin ko kuma sai mun karita cin abincin sannan kuma zamu iya shan ruwa a wannan lokaci a duka wannan bai halatta ba in lokaci yayi kawai shikenan sai ku yanke in kuna so ku ci ku koshi har ku karisa ku sha ruwa shine sai ku tashi da wuri in ba ku tashi da wuri ba shikenan suhur din ku daidai iya lokacin da ya saura in kuka tashi bayan saura minti 5 to in za ku iya gaggawa ku sha ruwa ko wani abu da za ku ci cikin minti 5 to da zarar minti 5 sun cika shikenan ya haramta mutum ya ci abinci Allah ne ya faɗa da naskin alqur'ani wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr farkon azumi kenan thumma atimmu siyama ila al-layli karshen azumi kenan daga ketowar alfijir zuwa faduwar rana wannan tsakanin duk wanda ya ci abinci a wannan tsakani ya saba wa Allah subhanahu wataala saboda haka azumi yana farawa daga ketowar alfijir yana karewa ila rana ta fadi shine kawai hatta alghaiya yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr farkon fara azumi kenan daga alfijir ya keto ya haramta a ci abinci saboda haka sai ku tashi da wuri in kuna so ku ci amma in kun makara wajibi ne ku bar abinci Allah ya samu dace wallahu ta'ala a'lam in sha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu idan Allah ya samu na raye zamu kare sauran tambayoyi ayata 22 cikin surati yunus Allah ya samu dace yana faɗin ayyukansa da baiwarsa da falalarsa ga mutane. Allah ce huwal ladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah subhanahu wata'ala shine yake kiyaye ku lokacin da kuke cikin ababen hawa a cikin ruwa da ababen hawa a doron ƙasa. Ko Allah subhanahu wata'ala shike kiyaye ku lokacin da kuke cikin ababen hawa a doron ƙasa, fil barri a doron ƙasa, ko kuke tafiya a doron ƙasa, wal bahr haka nan lokacin da kuke cikin jiragen ruwa a cikin kogi, Allah subhanahu wataala shi yake kiyaye ku. Babu wanda zai iya kare ku daga halaka in kuka lura da yadda kuke tafiya. Yanzu misali mota ta dau mutane ta rinka gudu akan titi, wata ma ta zo ta wuce, wannan ta wulga, wannan ta wulga, kuma ka duba iyayen tayun, ka duba an laftawa mota kaya, an yi komai, amma Allah subhanahu wataala ya fidda mutane ya kai wani sai ayi tafiyan dare, a kwana ana tafiya, ayi menene, duka wannan Allah yake kiyaye mutane. Sannan a je lafiya, a dawo lafiya, wani zaka ga yayi shekara sama da 30 yana fatauci da kasuwanci, harkokinsa kenan kullun ya shiga mota daga wannan gari ya je wancan gari, ko ya dawo garin su ya koma, aikin kenan, amma ba abun da ya taba samu sa mota, ba taba masa matsala ko ya samu matsala da mota ba. To wa yake wannan aiki ya kiyaye ku, kuna bisa injin mota, abu kadan yana iya sa motar ta hantsila, amma sai Allah ya kiyaye. Huwa alladhi yusayyirukum fil barr, lokacin da kuke tafiya Allah shi yake kare ku, yahfazukum shi yake kiyaye ku, wal bahr haka a cikin ruwa, to a doron kasa ma kenan. To amma sai ka samu wani sai mutane sun shiga cikin jirgin ruwa, ayi tafiya na tsawon wata guda, ko ayi tafiya na tsawon lokuta da yawa a cikin jirgin ruwa, a je a ci abinci, a koma, akwai gurin kwanciya, a kwanta, a yi bacci, a farka, duka ruwan yana, duka jirgin yana cikin koli, yana ta tafiya da mutane, ruwa bai bulbulo ya shigo cikin ruwan ba, dan Allah ga ramar sai wani guri ya fashe kawai sai ruwa ya shigo. Amma Allah subhanahu wataala yana kiyaye ku, ba mai kiyaye ku sai Allah. Allah yana sane da ku, ka duba jirgin ruwa da nauyinsa, da nauyin kaya, da nauyin mutane. Ga mutane wani sai suna cikin jirgin ruwa, duk harkan kaman kasuwanci da ake a doron kasa suna yi, haka jirgin sama mutane duk abun da suke a cikin jirgin sama kaman suna doron kasa, su ci abinci, su sayi wannan, su sayi da wancan, duk ana nan, su karanta wannan, su gaji, su yi bacci, su farka, ba mai kiyaye sai Allah. Ka duba karfin tashin jirgin sama, ya tayi da mutane sama da 500 a cikin sa, ai ta tafiya kaman bai dauko mai ba, da kayan su da komai, in suka zo suka sauka sai ga tireloli ne su sauke kayan mutane, ake musu lodi suna tafiya, jirgin sama ya tashi da mutane da komai. Amma Allah subhanahu wataala ya bar mutane cikin kiyayewa da kulawarsa, don haka Allah subhanahu wataala huwal ladhi yusayyirukum, ai shine yahfazukum fil barri wal bahr, a doron kasa da cikin koji huwa allazi yaqla'ukum yake kula da ku ya kiyaye allati hatta idza kuntum fil fulk haka zaka ga wani sa'i har sai kun zama kuna cikin jirgin ruwa wajaraina bihim bi rihin tayyibatin jirgin ruwa yana sauri Allah ya in aka turo wato iska in tana dosan inda jirgin ruwa yake fiskanta tana tura shi sai ga yana ƙara sauri yana tafiya kamar da shi kuma jirgin sama in zai tashi in suka yi gaba da iska shi kuma yake samun matsala sai za jirgin sama akwai abubuwa da suke nunawa direbobin jirgi cewa ga iska inda take kadawa can don ko ya tafi ko da nan zai in dai iska kuma tana tahowa ta gurin ne to sai ya zagaya mana ya tashi ta can ya so daga baya ya juya yayi wancan guri duka wannan tsari ne na Allah subhanahu wataala ke kiyaye mutane hatta idza kuntum fil fulki wa jaraina bihim bi rihin zaga iska ta kada jirgin ruwa yana tafiya da sauri rihin tayyiba wa farihu biha direbobin jirgi sai su murna wai zadin yanayin ya nuna musu yadda ya kamata wato yadda suke so suna tafiya cikin nitsuwa wannan yanayin ya ba su dama haka jirgin sama a duba yanayi a ga cewa kai yanzu yanayi yayi daidai yadda za su tashi su tashi cikin nitsuwa suna tafiya cikin nitsuwa wani sai jirgin ruwa ana cikin tafiya ja'at harihun asifun sai a samu wani iska mai duhu da guguwa a cikin ruwa kawai ana tsakiyar ruwa sai a samu wata irin iska ta girgiza jirgin ruwa waja'ahumul mawj min kulli makani kogi ai ta samun kumfa yana zuwa ta kota ina yana girgiza wannan jirgin ruwa din kaman ya za a yi ana tsammanin hatsari wa zannu annahum uhita bihim wadanda suke cikin jirgin ruwa da direbobin da mutanen da kowa sai sun yi tsammanin cewa za a halaka ne yau da'u Allah mukhlisina lahu ad-dina sai kai suna roƙon Allah suna ta kiran Allah mukhlisina lahu ad-dina suna kebe addini kadai yau kam sai Allah shine mai tsirarwa ya Allah ya tsirar da mu ya Allah tsirar da mu wani sai ko a jirgin sama sai ku samu wani irin yanayi ai tsawon tafiya babu yadda wata rana muna tafiya Malaysia an doshi Thailand gaba ɗaya kawai sai gurin ya ɗau duhu ba mai ganin kowa a cikin jirgin kuma jirgin banda girgiza ba abin da yake yana ta girgiza kawai kowa yayi tsammani cewa kowa ya leave a cikin jirgin masu addu'a suna yi masu komai suna yi ga duhu ga girgiza kuma ya fi minti 20 a cikin haka ana ta yi kawai ba yadda ba wanda zai iya yin komai har Allah subhanahu wataala ya fidda yanayin shikenan kuma sai aka wuce to haka nan Allah yake jarraba wanda suke cikin jirgin ruwa wani sai ana cikin tafiya shikenan sai a samu wani guguwa wanda zai girgiza jirgin ruwa sannan kumfa da ruwa ya zo ya mamaye kumfa ya sa a samu ko duhu ai ta jin girgiza Allah subhanahu wataala ce sai kun yi tsammanin cewa kun halaka amma ina Allah subhanahu wataala zai ce sai ku yi ta kiransa ana cewa ya Allah kowa yana roƙon Allah la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka tsirar da mu daga wannan bala'i in dai muka bi muka ji mun taka kasa lafiya lanakunanna min ash-shakirina ya Allah zamu gode maka zamu rinka bauta maka ba zamu sake sabo ba zamu rinka bauta maka mutum ya ga kusan mutuwa kamar ya ganta ido da ido ya kusa ya ganta bai ganta ba yana addu'a bai san abin da yake faɗa ba yana roƙon Allah ya tsirar da shi komai sai ka tuno duk irin sanyin esin cikin jirgi a ranar mutane sun yi ta hada zufa rage wannan abin faru mutum ya hada zufa ya rasa ma me zai ci saboda haka Allah subhanahu wataala ya san halin mutane sai kai mutane suna cewa la in anjaytana min hadhihi ya Allah in ka tsirar da mu daga wannan lanakunanna min ash-shakirin wallahi ya Allah zamu rinka bauta maka zamu gode wa ni'imarka kuma zamu bauta maka Allah ta falamma anjahum lokacin da Allah ya tsirar da su idahum yabghuna fil ardi bighairi al-haqq sai kaga mutane sun dawo suna ƙetare iyaka a doron ƙasa bighairi al-haqq ba tare da yin abun da ya dace ba suna ƙetare iyaka suna yin sako suna yin abun da suka ga dama Allah ta ya ayyuhan nasu ya ku mutane domin wani sa'i jirgin ruwa yana dauke da mutane ba musulmai zalla ba jirgin sama yana dauke da mutane ba musulmai zalla ba don haka Allah ta ya ayyuhan nasu ya ku mutane dukanku gaba daya musulman ku da wanda ba musulmai ba innama baghyukum ala anfusikum ku sani cewa ƙetare iyakanku da kuke yi munin sa zai koma kanku ne fa innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya ay tamatta'u mata'al hayatid dunya ku dan dani dadi kadan kawai na jin dadi rayuwar duniya dan kadan ne ku ji dadi rayuwar duniya amma baghyukum zai koma kanku, wato munin ƙetare iyaka na dokokin Allah da kuke yi, wannan munin zai koma kanku don ku za a azabtar ranar tashin alkiyama. Jin dadin duniya ku ji kawai me yankewa ne, zai yanke. Summa ilaina marji'ukum, sannan zuwa gare mu makomar ku take, duk za a dawo da ku zuwa gare mu. Ku ji dadin rayuwar duniya da kuke ganin kuke jin dadin ta na wani lokaci, amma duk za a taro ku zuwa gare mu. Rana za ta zo, dukan mu za mu tashi ga Allah subhanahu wataala, kowa tsirara a tashi a tsaya gaban Allah. Allah ta fano nabbi'ukum, sannan mu ba ku labari, ba da labari na gaskiya wanda babu ƙarya, babu shaci fadi, babu ƙarawa mutum abin da bai yi ba na zunubi. Duk za a tada mutane, kowa ya dawo ga Allah, Allah ya yi bayani, ya ba da labari. Fano nabbi'ukum, mu ba ku labari bima kuntum ta'amaluna, da abin da ku kasance kuna aikatawa a rayuwar duniya. Babu abin da Allah zai buya ga Allah, Allah zai gaya wa kowa abin da ya yi. Now,
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى
Allah subhanahu wata'ala ya buga misali ne na rayuwar duniya anan, wanda yace zai ɗibi duniya da faɗi, ya ɗauka cewa kawai zai rayu ta ko ta wani hali, haram ta zo bai damu ba, maimakon ya jira Allah ya azurta shi da halal. Allah mai iko ne, zai azurta ka da halal ta inda baka tsammani. Abun da kake so Allah zai iya baka dukiyar da zaka yi, ka ci abun da kake so, ka gina abun da kake so, ka sha abun da kake so, ka tufa da tuwon da kake so, in Allah ga dama zai iya baka. Amma ka jira kawai, da dukiyan halal ana iya yin komai. Amma in ka ce za ka yi gaggawa, ka yi ta abun da bai dace ba, haramun, ko da haramun ɗin mutum ke amfani da shi ba zai wuce abun da Allah ya kaddara masa a rayuwa ba, amma ya yi wa Allah gaggawa. In ka ga mutum ya ɗebi haram ya gina gida, dama bai isa ya gina gida ba, sai Allah ya kaddara zai gina gida. Da ya jira halal, da zai gina wannan gidan da dukiyan halal, amma sai ya gaggawa sai ya gina da haram, to za a yi masa hisabi akan haram ɗin da ya yi ba. Shi yasa rayuwar mu gaba ɗaya Allah ya tsara ta. Wani sa'i kana cikin wahala, Allah ya canja maka ka dawo cikin daɗi. Wani sa'i kana cikin talauci, Allah ya canja maka ka dawo cikin wadata. Wani sa'i kana cikin rashi, Allah ya canja maka ka dawo cikin samu. Ka yi haƙuri kawai, Allah yana ganin rayuwarka. Ba wanda ya isa ya canja maka abin da Allah ya tsara maka. Don haka karka yi gaggawa, karka ɓata lokaci wajen tunanin wasu abubuwa. In mutum ya zama mai gaggawa, to ba zai taɓa ƙoshi ba a duniya, sannan kuma ba zai samu biyan bukata ba, don duk abin da ya samu zai ji bai ishe shi ba. Amma in mutum ya nitsu, ya kwantar da hankali, zai samu abin da baya tsammani ta inda Allah subhanahu wataala ya sani kadai. Kuma Allah subhanahu wataala ya baka kana'a da nitsuwa, shi ya fi maka komai akan abin da kake tunani a duniya. In Allah ya azurta ka da wadatan zuci, ya azurta ka da nitsuwa, abun da kake da shi Allah shi ya sani, kai ka san abun da kake da shi, ka roki Allah albarka. Babu wani wanda zai ganka yayi tsammanin cewa a wannan kana jira ne ka ɗebi haram, ko kana jira ne ka ɗebi kaza. A Allah subhanahu wataala kuma zai iya rufa ma asiri ta inda baka tsammani. Doka ka jira Allah subhanahu wataala. Rayuwar duniya in kace zaka biye ta, to halaka ne. Duk gaba ɗaya rayuwar duniya wani abu ne dan kadan yanzu za a yi a gama. Shine Allah ya buga misalin ta anan. Allah ya ce ku sani, innama masalul hayati dunya, ku sani kawai misalin rayuwar duniya, kama'in, kamar ruwan sama ne, anzalnahu minas sama, wanda muka saukar da shi daga sama, fakhtalata bihi nabatul ard, sai gaurayu da tsirrai wanda suke cikin ƙasa, mimma ya'kulun nasu wal an'am, in ruwan sama ya zubo shikenan sai ga kasa ta fidda abinda take da shi na tsirrai daga abinda mutane da dabbobi suke ci dabbobi su ci ciyawa mutane sun yi shuka su ci amfanin gona su ci abubuwan da ya sauka gare su wanda ya fito daga kasa hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha Allah ta har lokacin da zaka ga kasa ta riki adonta idan aka sauko da damuna amfanin gona ya fito tsirrai suka fito ciyawi suka fito zaka ga kasa ta yi kore shar duk inda kake tafiya a jeji zaka ga kore shar ko ina zama abun sha'awa zaka ga amfanin gona suna ta kadawa iska yana kada su hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa kasa ta riki adonta haka rayuwar duniya take wato ma'ana rayuwar duniya dan adam da kake gani kamar yadda Allah ya buga wannan misalin ruwa ya zubo daga sama a samu amfanin gona ya tsiro da sauran ciyawi da sauran tsirrai a ga kasa ta yi kore shar kowa yana sha'awa haka dan adam yake lokacin da aka haifi dan adam zaka ganshi wato gashi nan ya fito din nan yana girma sai ganshi cikin tashe wataƙila ga kaza da kaza da kaza kuma ga tashe yana tsakiyar tashe bai tsufa ba ya zama abun tausayi yana tsakiyar tashe kuma ga kaza kowa ya gani abun sha'awa haka rayuwar duniya take mutane za su zo wani mataki na rayuwa abun sha'awa su suna sha'awan kansu suna sha'awan rayuwarsu suna tsakiyar jin daɗin rayuwarsu su shiga mota su je nan su shiga gida sun dawo su kwanta a ɗaki mai fanka su kwanta a ɗaki mai dakali wanda an yi sa tiles a ƙasa an yi tenti a jikin to haka rayuwar duniya take hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa wa zayyanat ta samu ado mai kyau amfanin gona yi kore shar ga taki ga komai ga ruwan sama babu fari babu komai sai kawai abun sha'awa wa dhanna ahliha annahum qadiruna alaiha har sai lokacin da ma'abuta ƙasa ma'abuta gonakai da ciyawi da tsirrai suna jin cewa kai annahum qadiruna alaiha yanzu kam suke da iko akai abinda suka ga dama za su iya yi Allah ta ataha amruna laylan aw naharan sai al'amarin mu yazo mata cikin dare ko lokacin ini fad'alnaha hasidan sai ga wannan gonan lokaci daya in Allah ya tsaida ruwan sama sai ga duk gaba daya gonakai amfanin gona duk ya bushe sun zama yellow duk sun bushe sun kame da iska yake kada suna kadawa suna juyawa kore shar yanzu an tsaida ruwan sama sai ga kawai sun bushe har an gama amfanin gona damuna ta kare shike ne sai su kame in iska tana kadawa ma sai daga ga amfanin gona iya motsi kawai yake saboda ya riga ya bushe ya kame Allah subhanahu wataala ce waj'alna hasidan ka allam taghna bil amr kaman bata rayu jiya ba to haka rayuwar mutum rayuwar duniya gaba daya haka take Allah subhanahu wataala zai rayar da ku a tashi ana girma a zo wani mataki su wane da gari su wane da anguwar su wane da fada'aji su wane zamanin su ne zaka ji ko dattijo in kana magana yanzu in dattijo ya ganka kai tsalle ka hagure ta lokacin ku ne saboda me ya san kawai ina haka rayuwar duniya take lokacin ku ne ku yi dattijo ya ga ka sa irin wancan tubafin kana ado can ka shiga mota can kai me duk gaba ɗaya lokaci ne Allah subhanahu wataala idan lokacin karewarka yazo koda kana raye a duniya zaka ji kai leave yanzu nan in aka bar mu wata rana tsawon shekaru in dukan mu nan aka ce mu zo gurin tafsirin nan zamu ce kai amana uzuri koda muna raye a duniya ba za mu iya ba saboda shekaru sun wuce a zo a zauna ana magana ga azumi ga menene ba za ka iya ba shekaru sun wuce ka zo ka zauna ka saurari tafsiri shekaru sun wuce kana can sauran wanda suke da dan saura su ne wanda za a dan jawo su a mota su zo rabi kishingide da bango rabi da sauran abunan kafin nan wata ran kuma za ka samu tashin da ake yi ga mutane nan a zaune suna sauraron tafsiri ga wasu suna jan baki ga sauransu wata ran babu su gaba daya lokacin da ake tsakiyar a ja karatu a fassara a yi me ji ake kamar haka za a dawoma an tabbata ba haka za a dawoma amma abun abun sha'awa kuna da dama ku fada kuna da dama ku karanta kuna da dama ku saurara kuna da dama ku tashi kuna da dama ku tafi wani in ya hawo mashin din sa ya ceta a guje in ya wuce ka zaka dauka mashin din sa daban ce da ta kowa amma iri daya ce wata ran kogoyon sa akai in aka ce za a yi wannan gudun zaka ji a ce kai ka mai da hankali yana kankami wuce amma yanzu shine zaka ga yana cetawa kawai ya shiga nan ya shiga ta amma wata ran ko a goye yake kai ko a mota yana cike yana koyi baya son a irin wannan gudun Allah subhanahu wataala yana buga muku misali rayuwar duniya haka take kana rayuwa wata ran ba da kai ake yi ba ko an ce zo kai zaka ce ba zan iya ba a ce a zo mu shiga a ce a ya isa ba zan iya ba zo ka zauna a gurin ma ba zaka iya zama ba kana rayuwa kenan balle wata ran ba ka nan suwane sai da ce ma suwane ne da suke tafsiri a guri kaza suwane da gurin tafsiri guri kaza da in za mu je tafsiri saka ji kana ga yawa jikokinka da in za mu je tafsiri daga nan muke tafiya har can university muke zuwa mu zauna mu saurari tafsiri yanzu fa yaran ne daga ina kuka dawo daga gurin tafsiri ai na kuje tafsiri su kuma wataƙila ko wani guri suke yi ko su ma jami'an ne ko an sake yin wani tafsirin ko ya ne wallahu a'lam amma waɗanda suke yi yanzu sun canja in suna raye ma ba su bane in ko ba sa raye shikenan sun tafi sai da rinka labarin su don haka rayuwar duniya take sai kun kai makura wajen jin dadi da walwala da morewa da jin cewa eh yanzu kam insha Allah ta'ala kaza gobe a dawo jibi a dawo ana nan ana ta yi saboda Allah ya ba ku damar rayuwa amma wata rana sai ka samu duka babu kowa duk wani mai zuwa baya nan suwa suka saura sai wasu kuma daban masu tafsirin daban masu jan bakin daban masu sauraren daban sai ɗaya-ɗaya ku kaɗan a cikin jama'a za ka iya samun watakila suke da abunan za ka ga 'yan ƙalilan daga cikin jama'a suke da abunan don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana buga misalai yana buga misali na rayuwar duniya wacce idan ta zo karewa to shikenan sai ga kaman ba ita bace jiya ta riga ta wuce kenan to haka rayuwar gaba ɗaya al'umma in suka kare sai ga kaman ba su bane jiya yanzu kuma wasu ne suke yi waɗancan sun riga sun wuce kaman ba a yi su ba sai dai in an yi labari kawai sai dai an faɗa a ce yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana karanta alqur'ani a duniya ba shi bane ke karantawa ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yake karantawa wasu ne suke karanta alqur'ani a duniya ai ka san kowa zai zama labari manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ya rayu a wannan duniyar inda yau zai ga masallacin sa ya fito ya gani ai da kai mamaki lokacin da yake masallacin sa gabaɗaya bai kai rabin wannan masallacin ba yau masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake don haka Allah subhanahu wataala yana bada labarin rayuwar duniya haka take kullum don haka ka dau duniya a hankali ka dauke ta a hankali yadda tsiro yake tsirowa dinnan yau an yi damuna shikenan an abun nan karshen damuna amfanin gona ya bushe ya zama yellow dinnan to haka rayuwar duniya take yasa Allah subhanahu wataala yake cewa wa qrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalallahu minas samaa fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tazruhu riyah rayuwar duniya kamar kawai ruwa ne ya zuwo daga sama a tsirar da tsirrai shikenan aka tsirar da tsirrai bayan wasu kwanaki sai kaga waɗannan tsirrai din bayan da suna amfanin gona koraye shar sai ka samu sun zama sun bushe sun zama yellow sun bushe sun canja kawai sai ga iska yana ɗiban karmami kawai yana ɗiba yana watsi da shi ana iska ana yaɗa ciyawin duk ciyawin sun zama fari sun zama yellow duk gaba ɗaya sun bushe da kuma koraye shar suna kafe inda iska ta zo sai ka ga suna kadawa wani sai ana iska da karfi sai ga amfanin gona yana kadawa kamar zai kare bishiyoyi suna kadawa kamar za su kare amma wata ran sai ka samu wannan amfanin gonan in ana iska sai dai rinka diban kara kawai yana diban karmami ta zuruhur riya to haka iska yake haka rayuwar duniya ce wata ran yadda muke danyu shatab ga mutanen suna jin cewa ga sunan lafiya kalo a'a kai me ka tafi da karfinka ka dawo da karfinka ka hau sama ka sauko ka zauna ka tashi wata ran sai labari haka rayuwar duniya ce shine Allah subhanahu wataala ke bada labari hatta idza akhadhatil ardu zukhrufa wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha wasu malamai suna fassara wannan gurin da irin technology da za a samu a rayuwar duniya za a samu technology musamman a ƙarshen zamani sai an wayi gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisi cewa kafin tashin alkiyama sai igiyar kakannin mutum ta yi magana da shi. Malamai garin fassara wannan ke cewa ai abubuwan ya fara faruwa yanzu, ya fara faruwa yanzu. Yanzu za ka iya sanya wani abu na na'ura wadda zai baka labari, ga mutane nan suna sa biro a aljihunsu yana ɗaukan bidiyo in suna zaune, security mutane irin security personnel, mutum ya zo da biro duk gaba ɗaya yana ɗaukan abin da ake yi a guri, kuna maganganu da shi, wani da gilashin idonsa, gilashin idonsa yake ɗaukan duk abin da kuke yi, maganganu da sauransu, duk abin da ka faɗa da abin da kai da me da me da sauransu a gilashi yake tarewa. Wani biron da ya sa a bakin aljihunsa, wani agogonsa, wani zobensa, kai akwai na'uran da yanzu in muka tashi anan inda za a rufe suke faɗi masana abun, inda za a rufe ƙofofin nan, daga tashi sai aka rufe ƙofofin nan, in dai ba a wuce wata awa ɗaya ba, in aka zo aka sa wannan na'uran duk abun da aka yi na awowin da suka gabata za ta bada labari ga mutanen nan, ga komai da komai. Wannan bayan mun tashi mun tafi fa a bar nan MC, in dai an rufe gurin nan iska bata shigo ta a ventilation ya shigo daga nan ya fita daga can ba, in an rufe to in aka shigo da na'uran za ta tariyo abun da aka yi baya bayan ba ma gurin. Wannan duka shine hatta idan akhadhatil ardu zukhrufa, har sai ƙasa ta kai ta riƙi adonta, mutane wazayyanat, ƙasa ta yi ado ta kai makura wajen technology, wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha, mutane sun tsammani ma kai nan gaba rai ne kawai ba za su iya hurawa ba, rai ne kawai ba za su iya hurawa ba. Akwai wani mutum da muke mu'amala da shi a Malaysia, Allah ya masa rasuwa, Allah ya gafarta masa, lokacin da yake raye idan muka zo da motarsa in ya tuko yana doso gidansa, in dai setting motar ya kallo gidan to gate din zai bude, ko yayi sensing cewa ya dawo, daga can nesa za ka samu, in dai setting, in dai motar ta kalli setting gate dinsa to gate din kawai yayi sensing zai bude, baya bukatan sai wani ya bude masa ko wani abun nan, kawai da ya doso in dai ta kalli gate din to shikenan kawai zai bude. Amma da zai kalli gate din wani gida ba zai bude ba, amma nasa an seta shi kawai tana sensing shikenan, idan ya zo shikenan sai bude. Ka duba irin toll gate din nan, in kaje kasar Malaysia akwai wanda mutum zai saya ya sa a motarsa, baya bukatan in ya zo zai saya, kamar misali na wata daya ko na wata kaza, wani sai wata shida ma shi baya son ya tsaya a toll gate wai ya bada kuɗi. Don haka in kuka zo titinsu, masu irin wannan titinsu dama daban ne, suna doso toll gate, suna dosowa kawai za su koma hannunsu, hannun irin wannan kawai da ya zo a gaban a saman motar yake, a jikin a ta ciki ba ta ciki mota dan abu ne haka kawai kamar handset. Idan wannan daga ya doso tsakaninsa meters, wasu adadin meters da kafin ya iso gurin, ko shi kenan sai abun ya bude sai ya wuce, ya biya kuɗi kenan, sai a zare kuɗin kuma yana budewa yana wucewa shi kenan kawai, sai ya nuna masa canji bayan ya wuce, in ya dawo ma kuma haka shi kenan. Kullum haka zai tsawon wata shida, ya sai abun an seta shi na tsawon wata shida shi kenan. Kaga hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, mutane sai sun yi tsammani ga jirgin kasa nan ba direba, train a Malaysia yana tafiya ba direba, haka kawai za ka gani a kasashen duniya da yawa, China da sauransu, in yana tafiya Dubai duka akwai train yana tafiya da ku, kana sauka a airport a Dubai kafin a kai ka can inda za a yi check-in ko kai transit ne za ka wuce wani guri shikenan, za ku shiga jirgin kasa, wani sai ba direba, wani sai da direba kawai shikenan, ya tsaye ku su yana tafiya. Duk wani station da aka zo inda jirgin zai tsaya ya sake ɗiban passenger, wasu kuma su sauka, ba direba a ciki, amma za ka ji ya yi magana cewa mun doso station kaza, wanda za su sauka wannan station ɗin mun doso station kaza, kafin a iso gurin yana maimaita muku sau uku, ana zuwa ana tsayawa, waɗanda za su sauka sai su sauka, waɗanda za su shiga kuma su shiga, suna gama shiga sai sake rufe kofarsa kuma sai ci gaba, ba direba ba mai kula da shi, an seta shi kawai yana tafiya da kuwa. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna alaiha, har sai wato kasa ta kai makula, technology ya kai iyaka, mutane suna ganin cewa sun kule, suna ga kawai yaya ne ga motoci a Najeriya nan, mutane akwai mutane da yawa wanda suke da motocin da kawai tun suna daga waje, mutum yana daga waje kawai zai tada motar ta sai ya mata kick kawai tana diri har ya je ya shiga ya tafi shikenan, mota ba su tayari ko mota ba mota ba su tayari duk ga su nan ana yin su. Saboda haka mutane za a kai makura, domin duniya kafin tashin alkiyama za a kure iya kurewa a bangaren fusaha, a bangaren technology sai an kure iya kurewa, har sai waɗanda ba su da imani sun yi tsammani cewa sai sun yi attempting cewa ma za su yi rai, wannan ne sun san ba za su taɓa iya yi ba. amma za su kule su yi wannan su yi wannan su yi wannan sai sun dauka za su iya yin mutum mai tafiya ba zai yi ba wannan Allah kadai zai iya yin mutum babu wanda ya sai halicci mutum don haka za a kule wajen technology za a kai iyaka mutane za su yi tsammani cewa marasa imani za su dauka cewa babu wani abu da ya saura yanzu bangaren lafiya bangaren kaza duk gaba daya an yi komai kaga an yi hanya a cikin rami an yi hanya a ƙasa ga kuma wutar lantarki ƙasashen duniya ga wutar lantarki an yi hanya kuna cikin tafiya jirgi ya koma ƙasa kawai shikenan an wuce ya shiga wani rami ga wutar lantarki ga AC a ciki ga komai haka za ku ci tafiya tsawon kilometers masu yawa a cikin rami kuje tafiya ana nan ƙasar da ba sa cin hanci da rashawa kenan Dr. Mahathir shi ya gina ƙasar Malaysia kaje kaga twin tower kasar da a duk duniya ba gini mai tsayi kamar sa yanzu ne irin su Dubai suke gina irin wannan gurare din da wasu kasashe a duniya suke gina gini mai tsawo Dr. Mahathir har yanzu yana nan a raye yana nan yana tafiya lafiya kalau za a zo sallar juma'a da shi a zo sallar juma'a za ka iya zuwa fadar shugaban kasa sun saki dawo da shi shugaban kasa yana can yana zaune wata rana kawai fita yace zai a wata jam'iyya gaba daya jam'iyyar da shugaban kasan da ya sauka kenan da yace zai fita a wannan jam'iyyar me yasa zai fita saboda wata rana kawai wani shugaban kasan ya waigar da wani abu ga matarsa wadda wannan haƙƙin shugaban kasa ne mata ba ita ce shugaban kasa ba me yasa zai bata wannan bangaren wannan abun a wannan ranan ta yi mu'amala da shi akan wannan kawai yace zai bar jam'iyyar shugaban kasa ya zo yana ta bashi haƙuri kada ya bar jam'iyya saboda mai in ya bar jam'iyya ya mata illa saboda ya rike dukiyar kasan bai sata ba lokacin da ake yana gine-gine a kasar zai zo da kansa yana sunkuyawa yana ganin kwalitin ginin yayi ya rubuta rubutu yadda za a gina kasar kasar ka an gina ta da tana cikin talauci amma sai gashi nan yanzu kawai ko ta ina in kana kallon tituna idan ka shiga birnin kasar in ka kalli wasu tituna sai kana in dai bako ne kai dan gari ma kullun ya rinka bata akan tituna kenan ka shiga wannan ka dauka zai fidda kai ya kai ka wani guri kai ta yawa tare su inda zaka yi saboda me ba a ɗebe kudin kasar ba an gina wa talakawa kasar su shi yasa kawai a yau in yana wucewa duk inda aka ce za a yi taro in aka ce zai zo gurin to shikenan magana ta kare kowa yana girmama shi yana daraja shi saboda bai dauka musu sisi ba kuma idan ka je fadar shugaban kasa a yau zaka iya sallar juma'a a can juma'ar da kafin na bar kasar Malaysia a rayuwa a fadar shugaban kasar muka yi sallah ga ministoci ga komai kawai kuma a sahun farko ga ni ga alada ne ba wani matsala a zo a kasa masu bindigogi su tsattsaya mu kasa isowa gurin babu wannan saboda lafiyar su kalau ga ofishin shugaban kasa can ga ofisoshin ministoci nan su sauko kawai ayi sallar juma'a muka zo su ma sallar juma'a suka zo su mutane ne shikenan kawai bambancin mu da su shine Allah ya ba su shugabanci mu kuwa Allah ya ba mu dalilta shikenan amma su mutane ne mu mutane shikenan gwamnan jihar da muka yi da muka yi jami'ar mu take wannan mutumin kullun za a yi sallar juma'a in kana so za ka gaisa da shi in kun yi sallar juma'a zai tafi ya gaggaisa da sauran mutanen gurin kawai shikenan har ya fito ya shiga mota babu wani nuna cewa a tare mutane nan kar ku ganshi kar ku taba shi gobe kuma ya sauka yanzu kuma kuna taba shi wannan saboda me abun duk ɗaya ne ba a dau kuɗin mutane ba a bambanta mutane aka ce shi daban ku daban ba amma mu anan daga mutum ya fara takara kadai tun bai ci primary election ba kofar gidansa ake cika a hana shi yawo a hana shi sake a je a cika kofar gidan kawai yana fitowa tun bai ci primary election ba ake ce masa your excellency kenan na ƙarya to ku da kanku kun zubar da mutunci kun daina ayyuka kun daina zuwa gona kun daina zuwa kasuwanci kun daina zuwa ma'aikatar ku ta gwamnati wani zaka samu ma'aikaci ne fa na gwamnati amma yana nan wannan kofar gidan da safe kofar gidan wanda bai ci primary election ba fa ka bar magana wanda yake cikin kujera kan wannan kan ba duk ya kamata dama daga nan mun tashi mu je can ba wanda bai ci primary election ba ne wannan ake zuwa daga in dai fostan ka tayi yawo a gari to shikenan gobe in Allah ya yarda zaka ga mutane a kofar gidanka shikenan to shi yasa kasar mu ta zama wata iri ko ka ce ba za ka yi cin hanci ba to waɗannan din suka ce wai ka basu kuɗi wanda suka zo suka zauna a kofar gidan naka yau ka basu naka gobe ka basu naka shi yasa da ka samu dama sai ka ce to bari mu ɗebo a na gwamnati mu basu to sauran mutane fa da me za a yi aiki da me za a gina wannan abun da ake faɗa yaushe za mu samu train a Najeriya wanda talakawa za su shiga su more a Malaysia kawai
inda za ku zauna ma mota ta zo ta same ku boss an yi muku rumfa a gurin yaushe za mu yi wannan yaushe za a samu wannan an ce a zo a gyara an ce an kame an hana an ce an wai an hana yawo da kudi muna jira a bamu 500 a bamu 2000 a bamu 1000 yanzu don an baka 1000 an baka 500 shikenan sai ka bada kuriya yantinka da ƴaƴan da zaka haifa da jikokin da zaka haifa duk ka sai da su 1000 duk gaba ɗaya 1000 a je a zubar da jinin su baka damu ba to wannan ya kamata a mai da hankali kasar mu sai mun zama mun san addinin musulunci mun rike addinin musulunci riko na gaskiya wallahi zaka ga in kana yawo dukkan mutanen Najeriya da suke shiga kasashen waje sun san wannan abubuwa ne ba abun da ba sa gani kowa ya san wannan abu kaga shugaban kasa kai wasu matasa suka je Dr. Mahathir muna so mu dau hoto da kai ana sallan Idi kuna so ku dau hoto da ni suka ce yace kuwa suka ce ƴan Najeriya ne muna karatu a jami'a kaza shikenan sai yace to kun shirya suka ce sai zauna kawai shikenan suka dan dau hoto suka tashi sun dau hoto da asalin prime minister kasar yanzu ina ma zai yiwu ana ba zai yiwu ba an riga an tsare saboda me ba mun shigar da wasu abubuwa masu wahala a tsakanin mu shi an ce shugaban kasan yanzu farko-farkon hawansa ba ya fara wucewa ya ce irin kararin ka irin wannan convoy da sauransu ba ina duk kasa ta yi ta a Najeriya ba zai yiwu ba saboda me muna da matsaloli da yawa akwai waɗanda suna jira a basu ba a basu ba za su iya likimo su harbi mutum akwai waɗanda suna kaza su yi kaza sun yi dole kawai abubuwan nan ba zai yiwu ba mun ɓata kanmu da kanmu to rayuwar duniya gaskiya muna nan a cikin ci baya kuma Allah ya bamu arziki mai yawa ga dumbin arziki amma ana cikin wani irin artificial talauci wanda aka kirkiro shi da kai mu da kanmu ka kirkiro ga hadama a Malaysia ina wata rana wannan mutumin da nake fada dama yawanci shi al'adansa ne ciyar da abinci ya gayyaci mutane haka su ci abinci wato abun mamaki wata rana kawai tambaya wani mutum yayi dan asalin Singapore muna sallan isha da shi kullun a masallacin anguwar sai tambaye ni wani abu Allah da ikonsa sai Allah ya bani sa'a sai na san abun wato Allah ya sanar da ni abun sai na bashi bayani sai ba wannan mutumin labari sai wannan mutumin shi ma yana da wasu matsaloli sai suka zo kawai wata rana mun yi sallan isha sai muka zauna sai ya ce wannan yana da tambayoyi shi wancan dan Singapore shi muka saba da shi wannan da yayi tambayoyi ina jin ko tambayoyi biyu ko uku duka sai Allah ya taimake ni ya sanar da ni sai na bashi amsa wallahi daga lokacin duk abun da zai yi na miliyoyin kudi sai ya tambaye ni ya ce a shari'ar musulunci ya za a yi kaza ko me ra'ayina har gida da makaranta da masallacin juma'a da ya gina a Indonesia sai dai tambaya me ra'ayina a Malaysia za a gina ko a Indonesia za a gina in faɗi ina fi dacewa na tunsa ai Indonesia su sun fi ku talauci kuma su suna da bukata kuma suna da kaza ina gaya masa wannan sati mai zuwa aka rinka tura daloli sai da aka gina masallaci ina nan Najeriya bayan na gama na dawo ma sai za a turo ticket ana so in je wannan bude masallaci kaga wannan tambaya kawai yama ya gamsu cewa kaza duk abun da zai akan dukiyarsa ta kudin sa ba kudin gwamnati ba sai ya tambaye ka wata rana sai ga yace mu cin abinci yace duk ɗan Najeriya da suke anguwan da Allah inda wanda na sani ma duk yana so a gayyace su aka gayyace su muka zo dama sub yourself ne ka diba da kanka da muka zo abincin an ajiye kula haka nau'o'i daban-daban akwai dafaffiyan kaza akwai soyayyen kaza akwai gashashiyan kaza duk wanda kake so akwai kala wannan kawai ka wuce ta gaban wannan ne ka dau wanda kake so ka wuce ka dau wanda kake so shikenan a da aka zo wasu matasa wajen su biyar dukan su ƴan Najeriya akwai ƴan jajaye din su ma duk an dan zo haka da danginsa kawai sai suka fara kaman za su yi kokowa sai muka yi magana abun fa idan ya kare za a kara karowa amma sai suna neman su yi kokowa yace a shekai yake cewa shekai ya wancan me baro nace ba abun nan ka san mata na ce ka san matasa ne, yace sai wani daga ciki ya diba ya ƙara diba, kaga ya kamata ka dau daya ne a kowane daro, idan ka ya kamata ka dau daya ne in kana ga zaka iya cinyewa, sai ka koma ka zauna, in ka cinye sai ka sake biyowa, ka zo ka sake dauka, in ka cinye ka sake biyo. To amma abun kunya ne ai ka ɗebi abun da kai ma ka san ba zaka iya ci ba, sai yana diba yana zuwa, sai ce shi tayin shi tayin in magana da wancan su nawa za su yi. To ɗabi'anmu ne, ɗabi'anmu ne. To da haka zai diba kawai, yace abun tsoron shine kar ya diba ya zama wasted hakan nan, da ya kamata ya ɗebi yanda zai ci, in ya je ya ci, in yana bukata cikinsa bai kwashi ba, sai sake zuwa sai ya diba, yace in gaya masa mana, sai na gaya masa, shine sai ya dan rage haka sai ya koma. To haka ɗabi'armu take. To amma abin da muke magana anan, hatta idza akhadhal ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha, mu wawa a ko ina muna yin wawa, a ko ina, yawa a ko ina muna yin wawa, ɗabi'armu ce sai ai ta mamakin mu. Da nazo ina ce masa ya rage, sai mutum yake ce mun a ka bar shi, wata kila zai iya sanyewa ne, ka bar shi, ni na ji kaman ai akwai kunya har an gamu ana abun nan, sai ina ce masa ya rage, sai ce a ka bar shi, wata kila zai iya sanyewa ne, kina sai haka nan dai. Don haka ɗabi'armu ta wannan wawan shi yasa muka ɗebe kuɗin Najeriya, duk wanda ya samu dama sai ya wawashe ya tara shi kaɗansa. Don haka muka kasa samun gina hanyoyi a cikin rani, muka kasa samun wutar lantarki ya tabbata ya yi daidai. Kowace gwamnati, tun wace gwamnati ake maganar wutar lantarki, biliyoyin kuɗi nawa aka kashe akan wutar lantarki, kullum sai an yi magana gwamnatoci sun wuce akan wutar lantarki, me yasa ba a gyara ba? Corruption, cin hanci da rashawa, kuɗin kawai ya ɓata, biliyoyin kuɗi sun ɓata a Najeriya. Jirgin sama bai taɓa ɓata ba kuwa? Ina tsammani jirgin sama ya ɗebo menene, ko container ne? container ne ta ɓata a Najeriya, container ta ɓata, ta shiga ko ina ta shiga, wallahu alam, komai yana iya ɓata a Najeriya. Saboda me? Mutane, wasu irin mutane. To wajibi ne mu gyara, yawa kar ya zama duniya ban more ba, lahira ko mu je mu sha wahala, Allah ya kiyaye. Amma kasashen duniya sun yi nisa, ba sa jiran kuɗin gwamnati su ɗiba, ba sa ɗiban kuɗin gwamnati, yawa sun tsaya tsayin daka suna aiki. Za ka je masallaci kai da gwamnan jiha, lafiya ƙalau kawai, ya yi sallah ku yi sallah, ba sai ka zo kana masa wani fadanci, kana wasu abubuwa ba. Ba sai ka ce kuma ya ɗebo kuɗin gwamnati ya baka ba. In aiki ya kama kai ne ka cancanta ka yi wannan aikin, gwamna da kansa zai kira ka a baka wannan aikin, saboda kai ka cancanta ka yi wannan aikin. Sai a baka aiki ɗin, a baka allowances, a baka duk abin da ya dace, in ma fita daga garin ne, in ma fita daga jihar ne, in ma fita daga Najeriya ne, duk sai a saka, ba sai ka zo ka yi wasu abubuwa ba. A bar kowa ya yi aikinsa, shi ya ji tausayin talakawa su yi masa biyayya. Kar a ɗebi kuɗin talakawa, kowa ya samu dama, kar ya ɗebi abun gwamnati. Sai Allah ya taimake mu, sai ga ƙasa ta ginu, addini mu cikin kwanciyar hankali, muna tafiya ko cikin dare ko cikin rana, ba barayi a hanya. An yi adalci, da zaran an yi adalci, wallahi zaman lafiya zai zo. Zaman lafiya a hannun Allah yake, security a hannun Allah yake. Mu yi zaman lafiya, mu yi adalci wa kanmu, kar mu ɗebi dukiyar talakawa, kar mu yi ci haramu, kar mu rinka abuna hadama. Allah zai kawo mana nitsuwa. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw naharan. Insha Allah gobe zamu karisa, Allah ya samu dace, wallahu ta'ala alam. Wannan ayan sai gobe zamu karisa ta, Allah ya samu dace.
Buga
wanda suka turo kuma jiya bayan an tashi anan da ke mun dan tsaya kadan wani bawan Allah yazo da alqur'ani irin mushaf wanda mai dan zip din nan an dauko shi anan gurin inda aka raba abinci din an tattaka qur'anin garin wawan abinci wallahi an taka qur'ani garin wawan abinci wannan abubuwa abun mamaki wallahi muna gaskiya wannan dabi'a ta wawa ba in fa bamu daina ta ba kasa ba za ta yi kyau ba dabi'ar wawa in ba mu daina ta ba kasa ba za ta yi kyau ba yawa ba za mu zama mutanen kirki alhali muna cike da hadama ba qur'ani an taka shi yazo nan da shi wallahi ga sawun mutanen har ya lankwashe qur'ani an taka a wai garin wawan abinci wanda yanzu da ba su kawo abincin nan ba muna nan dai muna rayuwa kuma za mu rayu to da suka kawo kuma wannan taimako ne sai a zo kawai abilahi kuma ka sani kullum duk abun da Allah ya sa ba rabonka a ciki wallahi ba za ka samu ba duk abun da Allah ya sa arzikinka ne ko ya akai sai ka je inda yake ko sai abun ya zo inda kake sai an baka amma mun kasa gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada an kasa gane yau zaka je kana wawa akan abinci menene abincin wanda suka kawo don su samu lada an zubar an ce kuma musu satan waya wannan wani irin abu ne wayoyi an sace wayoyi an dauke wayoyi wannan wani irin abu ne ya kamata ba za mu ce wasu ne suka je ko suka dau wayoyi daga wani guri a'a dabi'ar mu ta wawa ai ita ta kawo suka jijita musu hankali in akwai wanda yake da mummunan zuciya ma na dauka abun wani ya dauka haka wato mu ji tsoron Allah kiyaye irin wannan abubuwa abun mamaki ka wuce kawai abun da ba za ka samu ba ba rabonka bane ba za ka same shi ba wallahi duk abun da za ka ci a duniya ko in yau akwai wani abu da za mu ci a Bauchi kun ga yau muna Gombe yanzu din nan wallahi ko a kawo shi daga Bauchi ko sai mun je Bauchi Allah in akwai wani abunmu wanda Allah ya kaddara za mu ci shi a Bauchi ya kawata mu kai mu rinka imani fa imani na gaskiya maganar manzon Allah ka rike ta a zuciyarka za ka huta wallahi duli bibi ba za ka shiga ba kuma za ka ga abu ya zo maka za ka ga abu ya zo maka wallahi to da haka a duk abun da kake ji za ka yi kaga a'a wani rididi wajen neman ka kana kwance a daki za a yi ma waya a ce kaza zai yi kaza sai kuma kudi ne fa za ka samu sai ga an yi ma waya daga babban guri ana cewa in ka yadda mu sa ka a list din wanda za su je guri kaza daga babban guri wallahi kana kwance a daki wasu suna can sun kace dare suna ta bi suna ta bi za a ma waya a ce in ka yadda za mu saka alif in tafiya kaza an yadda cewa an yi afrubin sunanka kana ganin kana so wannan yana faruwa in kace eh to in an gaya yau wannan cikin kuma kudi za a baka na allowance na tafiya din sannan kuma tafiyar martaba ce a ganin idon mutane duka amma sai an nemi yaddanka ayyuma waya ce ka yadda mu sa sunanka ka duba ikon Allah amma mutane har yanzu mun kasa gane Allah mu yadda mu tsaya inda Allah tsaye da mu mutane in an ce za a rinka wawa to za a sha wahala Allah ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala ya sa mu dace Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kurakuren mu wanda suka turo bukatan bayin Allah ta yasu da addu'o'i musamman wanda suka ce dan uwan su ya bata ba su same shi ba wannan akwai tashin hankali ya ce ya Allah muna roƙonka Allah ka dawo da shi cikin ƴan uwansa Allah ka sa yana halin lafiya اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تمن على هذا الرجل بالرجوع إلى بالعودة إلى أهله آمنا سالما مطمئنا يا رب العالمين وما ذلك عليك بعزيز إنك على كل شيء قدير وما ذلك عليك بعزيز إنك قادر على ذلك في أقل من طرفة عين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم فمن عليه بالعودة إلى أهله آمنا سالما مطمئنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين الله يداو da shi lafiya Allah ya sanya halin lafiya Allah subhanahu wataala ka kwantar da hankalinsa wajen haduwa da iyalansa da jama'arsa da danginsa mu kuma Allah ka kare mu Allah ka kare mana zuriya ka kare mana iyalan mu ka kare mu daga irin wa'innan fitintinu masu irin wannan aiki Allah ka shiryar da su Allah ka sa su daina Allah ka kawo mana sauki da nutsuwa a wannan kasa ta mu dukkan miyagun ayyuka da ake Allah ka kawar da su ya Allah kai mai iko ne wajen kawar da su اللهم إنا نسألك ألا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا يا الله منا صابا مكا دلي دلانا الله كغافر تامنا الله كارك كاما مودا ذنوب دموتي مكا الله كيافي منا كلا كلامو يا الله كياي منا النبوبي دبلائي دمياغم أيوكا دستيبودانا الله كياي منا Allah ka kawo mana nutsuwa a wannan kasa ta mu ya Allah shugabanni masu nufin alkhairi Allah ka taimake su masu nufin gyara kasa Allah ka taimake su masu nufin kawo ci gaba ta hanyar taimakonka ya Allah Allah ka taimake su masu nufin handamewa da nufin kawo munin al'amari a wannan kasa Allah ka kawar da su Allah karka ba su iko innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid ya zal jalali wal ikram Allah ka sanya wannan haduwa ta mu haduwa ce mai albarka Allah ka yadda da mu cikin wannan haduwa ta mu Allah ka hada mu gidan aljanna firdaus tare da iyayenmu da kakanninmu Allah ka samu na daga cikin wanda ka yanta su a wannan ini mai albarka اللهم ما قسمت في هذه الأمسية المباركة من رحمة ومغفرة وعتق من النار اللهم ارزقنا منه أوفر الحظ والنصيب مع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات وذرياتنا وأزواجنا إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم سوكر من دع البركة أجدا جمع waɗanda suka turo marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu damuwoyi daban-daban ya Allah ka yayi musu damuwoyinsu wanda mijinta ya fita tsawon lokaci bai dawo ba Allah ka dawo da shi Allah ka dawo da shi lafiya in yana raye duk halin da yake ciki Allah ka bayyana musu Allah ka ba su nutsuwa ka sa in mai dawowa ne Allah ka dawo da shi kuma zalika alayka bi aziz innaka ala kulli shay'in qadir waɗanda suke fama cikin kasuwancin su Allah ka kawo musu dauki jari Allah ka kawo jari mai albarka ga wanda suke kasuwanci Allah ka azurta mu da arziki na halalta inda ba mu tsammani Allah ka azurta mu da dogaro gare ka cikin dukkan al'amuranmu Allahumma aghnina bihalalika an harami Allahumma aghnina bihalalika an harami Allahumma aghnina bihalalika an harami wa bifadlika amman siwak wa bifadlika amman siwak masu basu suka Allah ka basu ikon biya masu fama da rashin lafiya Allah ka yaye musu Allah ka basu lafiya wanda suke da bukatu gare ka dukan muna da bukatu zuwa gare ka ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da zai zama mana damuwa Allah ka yaye mana shi Allah ka kare gidajen mu daga sharri ka kare mu daga sharri ka kare zuriyar mu daga fitintunun karshen zamani ka azurta su da haddace alqur'ani da sunnar manzo da aiki da shi innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadid Allah ka kare mana wannan gari namu na Gombe Allah ka saukar mana da albarka a wannan gari namu na Gombe ka kare shi ka kare mu daga dukkan sharrin mahassada da sharrin masu sharri ko ta ina suke Allah ka kare mana Allah ka kare mana wannan gari namu ka shugabantar da mutanen kirki a kanmu masu nufin munin al'amari ya Allah ka kawar da su karka ba su shugabancin mu innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.